Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 10 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, kasar Iran na dada goyon bayan Rasha a yakin da take yi a Ukraine, a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya. Shugaban China Xi Jinping ya jaddada muhimmancin dangantakar China da kasashen Larabawa ta fuskar tsaro da makamashi a yayin wasu tarurruka a Saudiya. Sannan hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce samar da alluran rigakafin cutar Ebola ga Uganda da aka yi shekaran jiya Alhamis wani babban abin tarihi ne.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu, a ji cewa a Najeriya matsalar rashin tsaro na ci gaba da hana jama'a walwala da gudanar da lamuransu na yau da kullum, musamman a yankunan karkara na arewacin kasar.
Lokacin an gina ta da manufar za a haɗa mutanen Najeriya da mutanen Niger a rinka koyar da su Turanci da Faransanci da sauran harsuna ilimi na zamani. Amma da Allah ya kaddaro mu da wannan kaddara ta matsalar rashin tsaro, kaga mutane na jin tsoro. Idan
hukumar tattara kudaden gwamnati da kula da yadda ake kasafta su a Najeriya ta sha alwashin daukar kwararan matakai a kan ma'aikatu da hukumomin gwamnati da ba sa kai kudaden asusun gwamnati na bai daya. Bayan nan muna tafa da rahoton taron bita da karawa juna sani ga komandoji da manyan jami'an hizba na jihohi 6 a arewa maso yammacin Najeriya kan cin zarafin mata da yara ƙanana. Kamar kowane yammacin rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Babu Yakub Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin rayuwar masu saurare, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya. Ga labaran. Kasar Iran ta zama babbar mai goyon bayan Rasha ta fuskar soji tun bayan da ta mamaye Ukraine, bisa ga bayanan sirri na baya-bayan nan na ma'aikatar harkokin tsaron Burtaniya. Da alamar goyon bayan da Rasha ke samu daga Iran zai karu, a cewar ma'aikatar tsaron ta Burtaniya, saboda ta bakinta Rasha na kokarin samun karin makaman yaki, ciki har da daruruwan makamai masu linzami daga Iran. A madadin haka kuma, Rasha na iya tayin samar da kwararru masu koyar da dabarun yaki da kuma sauran kwararru kan na'urori, wanda hakan na inganta dangantakarsu. Da alamar Rasha ta yi amfani da kaso mai yawa na tarin makami mai linzamin ta samfurin SS-26 mai matsakaicin zango mai daukar bam mai nauyin kilogram 500 har zuwa nisan kilomita 500 a cewar ma'aikatar. Ta kara da cewa muddin Rasha ta yi nasarar kawo dimbin makamai masu linzamin kirar Iran, ga dukkan alamu za ta yi amfani da su wajen fadada hare-haren da take kaiwa kan muhimman madafun abubuwan more rayuwa na Ukraine. Shugaban China Xi Jinping jiya Juma'a ya jaddada muhimmancin dangantakar China da kasashen Larabawa ta fuskar tsaro da makamashi a yayin wasu tarurruka a Saudiya, wanda hakan ya jaddada tankiyar da ke tsakaninsu da Amurka. A rana ta uku kuma ta ƙarshe ta ziyarar tashi, shi ya halarci wata ganawa ta ƙungiyar ƙasashen Larabawan yankin GAP mai mambobin ƙasashe 6, da kuma wata faɗaɗɗiyar ganawa ta shugabannin ƙasashen Larabawa da China. Wannan ne karo na uku da shi ya fice daga China tun bayan ɓarkewar cutar corona. Tattaunawar ta jiya Juma'a ta biyo bayan wata ganawa ta ɓangarori biyu, da ɓangaren shugaba Xi da kuma ɓangaren masarautar Saudiya, wadda ta kai ga fito da takardar sanarwar bayan taro ta bai ɗaya, wadda ta jaddada muhimmancin tabbatar da natsuwa a kasuwannin mai, wanda hakan na ɗaya daga cikin abubuwan da ake samun tankiya a kai tsakanin Amurka da sauran ƙasashe, musamman Saudiya da China. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce isowar ɗaya daga cikin alluran rigakafin cutar Ebola a Uganda shekaran jiya Alhamis wani abin tarihi ne mai nuna yadda duniya ke da sukunin ɗaukar mataki kan ɓarkewar cututtuka. Alluran rigakafi juyi 1,200 ɗin nau'in Ebola Sudan sun iso kwanaki 79 kawai, bayan shelar barkewar cutar ranar 20 ga watan Satumba a cewar WHO. Abinda ya faru game da Uganda na nuna cewa za a iya gaggauta tsara yadda za a ceto rayuka a daidai tsakiyar barkewar annoba. A cewar Dr. Jane Ruth Ajen Achero, ministar lafiyar kasar Uganda, sabanin abin da ya faru a baya, inda WHO ta ce kafin a fara zagaye na uku na gwada rigakafin a Guinea yayin barkewar Ebola a Afirka ta yamma a shekara ta 2015, sai da aka yi watanni 7 bayan shelar barkewar cutar kafin rigakafin ya iso. Duk da haka dai, ya zama wani abin tarihi na ci gaba kuma a lokacin.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A Najeriya, matsalar rashin tsaro na ci gaba da hana jama'a walwala da gudanar da lamuransu na yau da kullum, musamman a yankunan karkara na arewacin ƙasar. Matsalar ta hana jama'a amfana da wasu ayyukan more rayuwa da aka samar a yankunansu domin fargabar fadawa hannun 'yan bindiga. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Duk da nasarorin da gwamnatin Najeriya ke samu akan yaƙi da 'yan ta'adda har yanzu da sauran rena a Kaba, da mai al'ummomi na ci gaba da fuskantar tsangwama daga 'yan bindiga. Alal misali, a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, da yawa al'ummomi na cikin rashin tabbas, musamman a yankunan karkara inda 'yan bindiga ke cin karensu ba babbaka. Yankin Gudu da Tangaza da ke yamma maso arewacin jihar, inda Najeriya ta yi iyaka da jamhuriyar Nijar, jama'a na ci gaba da zaman ɗarɗar saboda rashin tsaro.
Sunana Ibrahim Lawli Ginju, kuma vice chairman Tangaza local government. Ko shekaran jiya nan 'yan bandi nan sun shiga raka, sun je sun kai mana attack, sun kashe mana mutane wajen mutum 6, kuma sun taya da dukiya wajen nagge, tsakanin nagge da akuya tunkiya wajen 1,500. So mun je mun jajanta musu. Abinda muke roƙo nan gwamnati, Allah muna roƙon ta shigo ciki da gayyuwa da za ta taimaka mana da ƙarin jami'an tsaro da kuma kaya aiki.
A ƙaramar hukumar mulkin Guduma, mutum ɗaya ne a cewar shugaban ƙaramar hukumar Bello Kili Bataka.
Mutane na tsoron zuwa aiki saboda gudun a ɗauke su. Ni kaina an taɓa ɗauke ɗana, an taɓa tare ni, na zo daji kamun ɓarayi, an kashe ɓarayi tare da ni, ba abin da ba mu gani ba. Ka san matsalar tsaro kowa na gudun rayuwa ta yi. An taɓa zuwa an ka ɗauke motar soja. Har yanzu motar nan ta soja an ce ma mali a ganin ta, ba a koma ganin ta ba. Akwai wani director na dan wanga yanki wanda aka ɗauka, aka ba shi kashi, ba amshi kuɗi gare kuma aka kashe shi. Kwanan baya akwai wuraren da anka je anka tare mutane sun zo an sabota skirt anka sace mace guda 23. Sai da muka je muka nemi taimako, muka hada miliyan 2, muka je muka ansu matan nan su 23 ga hannun 'yan ta'adda.
Yankin na Gudu dai nan ne a shekarun baya 'yan bindiga suka yi wa basaraken balle ya kara go a kofar gidansa, kuma har yanzu garin na da wuyar shiga ga bakon fuska. Abinda watakila ya hana a buɗe wata katafa da makaranta da gwamnatin Sokoto ta kashe makudan kuɗi ta gina domin amfanin mutanen Najeriya da Nijar.
Lokacin an gina ta da manufar za a haɗa mutanen Najeriya da mutanen Nijar a rinka koyar da su Turanci da Faransanci da sauran ilimi na zamani. Amma da Allah ya kaddaro mu da wannan kaddara ta matsalar rashin tsaro, kaga mutane na jin tsoro. Idan ka lura local government da kace kana ganin in ba ni ba ma baka ma ga kowa ba.
Duk da wannan yanayin da ake ciki, jami'an tsaron da aka tura a yankunan suna kan kokarin kare rayuka da kuma dukiyoyin jama'a, kamar yadda shugaban karamar hukumar Gudu ya tabbatar.
Especially da ni nakan je tare da soja, nakan je tare da 'yan banga. Duk ina aka zo akan je tare da ni. Wani lokaci mu tafi a kashe, wani lokaci mu samu sa'a mu kashe, wani lokaci mu ansu babura. Yanzu haka ko shi sojan da aka ɗauke mini last week aka kawo sabo, akalla muna da babura sun kusan guda 10 da muka karɓo daga hannun ɓarayi.
Yayin da ake fuskantar wannan yanayin, rundunar sojan Najeriya ta ce tana ƙara ɗaura himma wajen samar da tsaro a Najeriya.
I wish to assure all commanders that Nigerian Army headquarters will vigorously sustain ongoing efforts.
Kamar yadda waɗannan kalamai na babban hafsan mayakan ƙasa Lieutenant General Faruk Yahaya ke ƙarawa kwamandodin yaƙi na ƙasar ƙwarin gwiwa a lokacin rufe taron da suka gudanar a Sokoto, inda suka yi bita akan nasarorin da suka samu da kuma ƙara shiryawa domin fuskantar ƙalubalen samar da tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
Wato baballe ga dukkan alamu an shiga zango mai matukar sarkakiya ga kasar Morocco wadda wannan ne karon farko da ta taba kaiwa quarter final a gasar cin kofin duniya wadda wannan ne kuma karon farko da aka taba yi a wata kasar Larabawa wa uba gashi tana fuskantar Portugal mai tinkaho da mai kirba kwallon nan wato Cristiano Ronaldo bare dai a ce wata kila da yake Ronaldo ya ci koko yayi kwance-kwance ya sake burgewa ta irin hanyar da ya saba amfani da ita ko taka burki ga hubbasar da Morocco ta yi ta tarihi mai yiwuwa zai iya yi kuma a yau din nan Asabar shin zai yi ko ba zai yi ba wannan ce dai babbar tambayar da ake yi game da Ronaldo ganin cewa a baya kocin Portugal Fernando Santos ya dan dakatar da shi a karawar su da Switzerland wadda Portugal ta yi mata 6-1 a zango na 16 ranar Talata an zartar da hukuncin daurin shekaru 5 da watanni 9 ga wato a gidan yari ga wani attajiri mai rajin jaddada tsarin dimokuraɗiyya wanda aka samu da wasu laifuka biyu na coge masu nasaba da saba tsarin haya a Hong Kong a yau din nan Asabar wanda wannan ne na baya-bayan nan a jerin matakan shari'a da ake daukawa kan manyan yan gwagwarmaya al'amarin da masu suka ke cewa wani kokari ne na dakile adawa a birnin Jimmy Lai wanda aka kama a wani mataki na murkushe kungiyoyin rajin demokradiya da ake yi a birnin biyo bayan wata zanga-zangar da ta yadu sosai a shekara ta 2019 kuma a karkashin wata dokar tsaron kasa da China ta tilasta amfani da ita an ci shi tarar $257 kamfanin sadarwarsa mai suna Next Digital ya kasance mai buga wata jarida mai goyon bayan tsarin demokradiya mai suna Apple Daily a Latilas jaridar ta daina aiki bayan kama manyan shugabanninta editocinta da kuma yan jaridanta
a gaida Ibrahim Kalli Masi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu hukumar tattara kudaden gwamnati da kula da yadda ake kasafta su a Najeriya wato revenue mobilization and fiscal commission a turanci ta sha alwashin daukar kwararan matakai akan ma'aikatu da hukumomin gwamnati da ba sa kai kudade asusun gwamnati na bai daya to sai dai wasu a majalisar dokokin kasar na ganin akwai abin dubawa inda majalisa take sa ido akan ma'aikatin Wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani.
A cikin ƴan kwanakin nan ne majalisar dattawa ta koka akan yadda ma'aikatu da hukumomin gwamnati sama da 100 suka ki bayyana a gaban kwamitin da ke kula da harkokin gwamnati na majalisar dattawa domin amsa tambayoyin da ake gabatarwa a rahoton babban mai binciken kuɗi. Akan haka ne shugaban hukumar tattara kuɗaɗe da kula da yadda ake kasafta su ga asusun gwamnati Muhammad Bello Shehu yace za su dauki ƙwararren matakai akan ma'aikatun kamar yadda doka ta tanadar musu.
Dokanmu ya ba mu daman mu nemo abinda ake ce ma takaddu na wani ma'aikata na gwamnati mu ga yaya suke yi da kudaden shiga suna kaiwa wato federation account yanda tsarin mulki yace ko ba sa kaiwa ya ce kowanne ma'aikata muna da hurumin mu je mu tambaye su mu duba takaddun su amma akwai guda 5 wanda aka sa su aka rubuta su kin ga da NNPC na da har da NNPC na yanzu kin ga da DPR wanda ita ce yanzu ake ce ma NUPRIC wato Department of Petroleum Resources kenan a da yanzu ta zama NUPRIC kin ga akwai babban bankin Nigeria Central Bank of Nigeria kenan kin ga akwai ita kanta Ministry of Finance sannan kuma akwai Federal Inland Revenue wato masu kula da haraji sannan kuma akwai Nigerian Customs Services to yana nan su an rubuta su a cikin act namu amma act din ya ce kowanne ma'aikata amma wa'annan an sa su da dalili saboda yanda suke kawo kudaden shiga wanda ake sa kai su federation account ake rabawa
amma ga sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa a majalisar dattawa Ahmad Babba Kaita yana ganin majalisa tana da laifi a bangaren aikinta na sa ido akan waɗannan ma'aikatun.
Ni kaina ban yi hidda kaina, saboda ɗaya daga cikin ayyukanmu shi ne sa ido, bincike, leƙen asiri da tabbatar da cewa duk kuɗin da aka kasafta na Najeriya mun sa ido mun bi su sau da ƙaha mun ga cewa sun abin nan. Wannan gaskiya wani abu ne wanda ba zan yi kuɗin goro ba da kowa da kowa, amma waɗansu mu mafi yawan committees mu sun gaza, kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mu ƙasar illa.
Hukumar ta tara kuɗaɗe da kula da yadda ake kasafta su a ta bakin shugabanta Muhammad Bello Shehu ya ce akwai mataki da hukumar ta fara ɗauka na neman a ƙara mata ƙarfi saboda ta kai ga ladabtar da ma'aikatu da hukumomin da ba su bin umarni.
Idan muka same su da irin wannan laifin, a doka da tsari ya bamu da tsarin mulki da kuma dokar ma'aikatar tamu bai ta bamu daman yanda za mu yi enforcing wannan dokan ba. To yanzu shine muka nemi majalisa na ƙasa kokari da suke su gyara wannan tsarin mulki. Muka ce muna roƙon su alfarman su yi mana wannan. Majalisa sun yadda, to in aka yi mana wannan an taimake mu wurin aikinmu.
Abin jira a gani shine ko majalisar dokoki ta tara din nan za ta iya kammala aiki akan dokar ko za ta barwa majalisa ta goma mai shigowa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, an kammala taron bita da ƙarawa juna sani na yini uku a Kano ga kwamandoji da sauran manyan jami'an hukumomin Hizba da jihohi shida a arewa maso yammacin Najeriya. Taron ya maida hankali ne akan dabaru da hikimomin tunkarar ƙalubalen zamantakewar ma'aurata, musamman sha'anin cin zarafin mata da ƙananan yara. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Wakilai daga hukumomin Hizba na jihohin Kano da Katsina da Kebbi da Sokoto da Jigawa da kuma Zamfarene suka halarci taron, inda masana dokokin da suka shafi yaƙi da cin zarafin mata da yara da kuma mahangar shari'ar musulunci akan waɗannan batutuwa suka gabatar da maƙaloli. Kana daga bisani aka tafka muhawara a zauren taron.
Watan abin da ya fito sabo, akwai dokoki wanda yawanci lauyoyi suka yi sanin dokokin nan, to kuma da muka zo sai aka hiddo mana su fili, aka yi bayanin su da Hausa yadda za ka gane, tunda su yaren lauya wahalar ganewa ke gari, sai shi don saƙe-saƙe ke akwai, to amma sai suka zo suka warware mana su. Kuma sai muka ga ashe wannan warwarewa ta ƙarasa mana fahimta, ashe abin da muke yi zai taimaka mana wajen fahimta aikin sosai. Domin idan kai aiki ko da kana son taimakon mutum sai kuma ka saba doka, to sai ka ga cewa aikin ba zai tasiri ba.
Malam Abdullahi Abba mai maja kenan, mataimakin kwamandan Hizba na jihar Katsina, mahalarta taron dai sun lura cewa al'adu da rashin wayewa da kuma talauci na cikin manyan abubuwan da ke mayar da hannun agogo baya ga kusan dukkanin wani yunkuri na magance matsalar cin zarafin mata da yara a lardin arewacin Najeriya. To amma Malam Ibrahim Ɗahiru Garki da ke zaman kwamandan hukumar Hizba ta jihar Jigawa na cewa
wannan matsala da ake fama da ita ta cin zarafin mata da ƙananan yara ni a fahimta ta kusan ta zo ƙarshe. Dalili na shine doka, dai gwamnatin jihar Jigawa ta riga ta yi doka akan duk wanda ya ci zarafin ya mace ko yara ƙanana ya irin hukuncin da za a masa. Kuma wanda insha Allahu mu da muka zo muka samu horo har na tsawon kwanaki uku a wannan guri, insha Allahu za mu bi mataki bayan mataki da sauka har ƙasa sai mun ba da horo yadda za a samu makamar aikin.
Cibiyar DRPC mai bincike kan kyautata al'amuran jama'a bisa tallafin gidauniyar Ford Foundation da suka shirya taron sun ce za su ci gaba da sanya ido sosai domin horon ya yi tasiri ga sauran jami'an Hizba a jihohin guda shida da suka halarci taron, kamar yadda barista Umar Ahmad Umar jami'i a cibiyar ta DRPC ke faɗi.
Za mu bibiye su don tallafa musu gabatar da wannan horarwa da za su yi. Za mu tura wakilai su tabbata an yi kuma an yi shi yadda ya kamata, kuma kamar yadda muka gaya musu su yi kokari su haɗa gwiwa da lauyoyi da suke da su a cikin hukumar Hizba wanda suke zama masu ba da shawara don su zo su horar da ma'aikatan Hizba din akan me ya tanadi tanadin ƙasa akan laifukan da suka shafi cin zarafin mata da ƙananan yara. Idan an samu misali laifi na faɗi menene da me ake bukata don a tabbatar da wannan laifin, saboda ka a sami wani tasgaro wajen tattara shaidu da za su taimaka wajen hukunta masu laifi.
Baya ga bada irin wannan horo ga jami'an Hizba, masu kula da lamura na ganin cewa akwai bukatar ƙara ƙaimi wajen magance matsalar al'adu da talauci da akan fake da su wajen ci gaba da cin zarafin mata da yara a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
A tafiya, a dawo lafiya. Yaba barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako makiri ne daga nan birnin Washington DC, nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba ne da rahoto na musamman ta labari ta aiko mana daga jamhuriyar Niger akan koke-koken da al'umma ke bayyanawa na samun matsaloli a zirga-zirga da suke yi a kasashen makwabtan juna na yammacin Afirka ko kuma ECOWAS. A mako da ya gabata mun kai inda babban bakonmu a wannan shirin yake magana akan bin dokoki na zirga-zirga tsakanin kasashen, don haka bar mu tashi daga nan.
Kowa ya aiki da doka, sannan shi na doka kuma ya gyara kowa aiki shi. To dan ina muka ce mu tara wayannan mutane da su zo mu yi hira, mu bayyana ma juna cikin sulhu, mu bayyana musu wani abin yake, kuma kowa ya yayi wa da abin ya dace. Akwai masala saboda masalan da akwai shi na ai da wuyana yanzu kai jirganiya. Yau in ka tashi ka kama hanya ka ce kai Burkina, sai a ce haka kawo kaza. Alarka in akwai takardunka, kamar kowane dan kasa ya kamata ya zamana yana da kardan tekin nashi. Kuma akwai karne na sai da yawo, in baka da kardan tite. Karne na sai da yawo kowane komisara kana samun shi. Kuma da kardan kin kana vaccination. In akwai su gare ka, sai ka tafi hankali kwance ka je ka dawo. Ba tilasta ba sai ka ba da wani abu ga frontier.
Su ma dai mata ba a bar su a baya ba, kamar yadda Hajiya Amina Dauda, shugabar kungiyoyin mata a nan jihar Jamagaran, ta bayyana irin matsalolin da suke fuskanta, inda kuma ta ƙara da kokawa kamar haka.
Sunana Madam Dauda Hajiya Amin, shugaban shugabannin mata na region kin Zandar gaba ɗaya. To a wannan zaman taro dai an waye mana kai bisa kan mahimmancin takardu na CDAO zuwa carte d'identité CDAO, passeport da passeport kala-kala da waɗansu takardu na balaguro zirganiya tsakanin ƙasashen CDAO. Kuma a gaskiya mun ji daɗi. To kamar yanda kudirin ya dauka bisa kan zirganiya tsakankanin kasashen su da yawo, in ka huta gaskiya sai ka ga ba haka nan bane ba. Yanzu a takaice, kamar daga nan in ka huta zuwa Nigeria ba a sanci, daga Niger kuma shiga Burkina nan ma ba karamin tashin hankali bane. Nan ne dai kasashen biyu ni wanda na huta na gani gaskiya ana takurama talakawa, ba a kula da wannan rajajeniyar da aka dauka tsakankanin kasashen su da yawo. Ko suna da takardu Burkina, wallahi diyoyin da kake biya ba su da misali. Dole su da yawo sai ta dar mai tsatso, ba idan su da yawo sai ta dar mai tsatso. Mata mahi yawa, mata da in ka shiga yanzu a yau mota Kano sai ka ga da kyal zaka samu namiji ɗaya ko biyu, duk mata ne. Matan wannan ku duk wanda ka gani yana bisa kan hanya wannan ba daɗi bai kai shi. Mahi yawan su an bar su da marayu ne an shar, ko kuma matan sallau, kawai nake ce masallau, mazajen yau fit da responsibility total, sai a kyale namiji da ran shi da lahiyar shi kawai he sakan mamace gida, yace gidan na Hajiya ne. Haka nan bai ba Hajiya, dole he ta ciri ta kullu. Kuma wallahi duka matan wannan wadda take da jari mai karfi bai huce shi ka 200. Kuma in suka je suka kawo kayan da ba kayan kirki ba, kawai abinci ne ake nema. Cijen kan hanya kuma a takura musu. A tsakani da Allah ni dai ina kira ko kuma ina kuka bisa kan wannan da sunan mata gabaki ɗaya masu zuwa kasuwa a tausaya musu. Marayu ne a bayansu, dole ce take hudda su. Wallahi ko da takarda ba ta kare shi, nan in ka shigo ma a nan kakin ma zancen waje a cikin gida ma duwankin namu sai su rihe ido a yi ta ci musu mutunci. Ko baka imani wani abu in ka gani sai ka yi kuka.
Sai dai mai gajibo Ibrahim ɗin ya ce wannan ba zai sa a ciwo kan matsalolin da ake fuskanta ba.
Ba mu iya cin magani sau yanzu wanga abin da muke gani kamar introduction da kamar mun zo na musan kusan ana shafai kenan, sai an ci gaba da kawo formation ma mutane kamar surtout waya kai surtout journalist wanga aiki na journalist, sai mun komo duk journalist na jayen ga na zandar sai ni jayen da magaran sai mu tara su wuri guda kamar kwana biyu ko kwana uku amma ai horo sannan kowa ya gane kan abin sannan ita kungiya sirrin na sai dawo da akin yamai za ta kawo muku gudunmuwa don ku yi ta aikin ku na waye kan al'umma game da wannan aiki a wannan zedlawa na sediyawo
kungiya mai zaman kanta wato Perol ita ce da nauyin wannan aiki cewar shugabanta Haruna Musa a matsayin su na wakilan kungiyar ta ECOWAS za su kai koke-koken jama'a gaba
madalla a mako mai zuwa daga wannan jawabi ne za mu tashi idan Allah ya kai mu yanzu a madadin dukkan wadanda kuka ji muryoyin su musamman Tamar Abari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka Baba Yakubu Makere ne daga nan birnin Washington DC nake sallama
to a gaida Baba Yakubu ga kadan daga cikin ra'ayin da masu sauraron rukan turo mana ta email Sakonmu na farko ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum biyoyi Hausa, yau take ranar ‘yancin ɗan Adam ta duniya, daidai kashe abin baƙin ciki da takaici. ‘Yancin ɗan Adam a duniya ba shi wani tasiri, domin Malam Bahaushe ya ce, da na gaba ake gane zurfin ruwa. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Jau ya ce hakika matukar dai za a iya kyale mutum ya je ko nawa yake so to bai kamata a ce an kayyade mishi abin da zai cire a rana don haka muna adawa da wannan yunkuri na CBN domin tabbas za mu cuci sosai sakamakon hakan salam fatan alheri ma'aikatan BOA da fatan kuna lafiya da karshe nake muku addu'ar Allah ya kara muku hazaka da basira ya kare mana ku a duk inda kuke gudanar da aikin ku Sako daga Kawo Mai Ruwa Bajoga. Sai sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja da Abdullatif Tanko na Yashi Lakwaja jihar Kogi Najeriya. Suka ce yau ne ake bikin ranar ‘yancin ɗan Adam ta duniya. Sai dai babu zanin ɗorawa zuwa wannan biki ganin yadda jagorori da aka baiwa kula da ‘yancin ɗan Adam suke tauye ‘yancinsa ko ma cin amanarsa. Wasu sun yi gwagwarmaya domin kwato haƙƙinsu a gun jagororinsu an musguna musu balle sun kai kokensu a yi ta sha'ani kurum wai an cuci ɗan ƙauye. Sako daga Kwamar Ilyas Yakubu da Gawa daga jihar Bauchi da Isa Jikan mai saje turo da Sanusi Maɗatai da Magaram da Haddabi mai kwamfuta mai yama da Kwamar Ibrahim Lara Gapta suka ce salam biyoyi Hausa muna kira ga gwamnatin Najeriya. Ya kamata ta gaggauta magance matsalar rashin tsaro a yankin arewaci da ke ciwa al'ummar tuwo a ƙwarya kafin babban zaɓe na 2023 mai zuwa domin su ma al'umma su samu damar gudanar da zaɓe a cikin garuruwansu cikin kwanciyar hankali da lumana. Ku tashi lafiya biyoyi Hausa mun gode. To madalla yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
To a takaicen kasar Iran ta zama babbar mai goyon bayan Rasha ta fuskar soji tun bayan da ta mamaye Ukraine bisa ga bayanan sirri na baya-bayan nan na ma'aikatar harkokin tsaron Burtaniya. Shugaban China Xi Jinping jiya Juma'a ya jaddada muhimmancin dangantakar China da kasashen Larabawa ta fuskar tsaro da makamashi a yayin wasu tarurruka a Saudiya wanda hakan ya dada nuna tankiyarsu da Amurka. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce isowar ɗaya daga cikin alluran rigakafin cutar Ebola a Uganda shekaran jiya Alhamis wani abin tarihi ne mai nuna yadda duniya ke da sukunin ɗaukar mataki kan ɓarkewar cututtuka.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tare da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Cedric. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.